C'est en compagnie d'Idrissa Sidulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda ƴan bindiga ke kawo barazana ga lamuran tattalin arzikin manoma a jihar Kaduna. Jihar Borno kuma ta dukufa ne ga aikin rajistan filaye da gidaje. A Jamhuriyar Niger kuma muna dauke da rahoto ne kan yaki da jahilci. Muna tafa da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yardan Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko sai a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makili. A jiya Talata, shugaban Amurka da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa juna a siyasance akan yaki da cutar coronavirus. Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu akan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus, ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba. Dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bil'adama da ya bada muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19, a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba. A wani taro a garin Wilmington da ke jihar Delaware, Biden ya bayyana rashin gamsuwar shi ga yadda COVID-19 ke ƙara yawa da kuma yawan kwantar da mutane a asibiti a cikin Amurka. Biden ya yi alƙawarin ba mutum miliyan 100 maganin rigakafin cikin kwanaki 100 da gwamnatinsa ta kama aiki. Yana mai cewa wannan kaɗai ba zai kawar da cutar gaba ɗaya ba, amma dai za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu yaƙi cutar. A hali da ake ciki kuma, zababben shugaba Joe Biden ya bayyana da manyan jami'an da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a gwamnatinsa a jiya Talata, waɗanda suka yi ɗamarin tunkarar cutar da ta addabi ƙasar da ke kan gaba, da yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da yawansu ya kusan miliyan 15, kana saboda wasu mutum 283 kuma suka mutu. Biden, da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, ya lashe takobin yaƙi da annobar, kana ya yi kira ga Amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki 100 farkon mulkinsa. Adadin sababbin kamuwa da cutar na ƙara yin muni a Amurka, lamarin da ya kai mutum 200,000 ko fiye da haka suna kamuwa a wuni guda. Yayin da Amurkawa da dama a wasu wurare a cikin ƙasar suka kiyarda da suka takunkumin, Biden ya ce garin shi na Wilmington da ke Delaware da suke saka abin rufe huskam ba suna yi ne don siyasa ba, sai dai suna nuna kishin ƙasa ne. Biden ya ce kiwon lafiya haƙƙi ne ga kowa, amma ba wai alfarma ne ga wasu mutane ƙalilan ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Habasha ta ce sojojinta sun harbe ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigiri da ke rikici da ƙasa a ranar Lahadi, bayan da ma'aikatan suka kutsa shingayen tsaro guda biyu. Wani babban jami'in gwamnati, Redwanu Hussein, ya faɗa wa manema labarai a Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya faru ne a lokacin da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniyan suka yi yunkurin isa sansanin Shimele da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar Eritrea. Ya ce jami'an tsaro sun buɗe wuta a kan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suka yi yunkurin shige shinge na uku. Hussein ya ce an faɗa musu akwai wasu wurare da ba za su iya wucewa ba, amma sai suka jefa kansu cikin hatsari. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya faɗa a birnin New York cewa sun ga an harbe ayarin Majalisar Ɗinkin Duniyar a Tigiri. Ya ce akwai labari masu fargaba da suke samu, kana suna tattaunawa da manyan jami'ai don bayyana damuwansu domin kaucewa faruwar haka nan gaba. A ƙarshe, bikin shekaru 5 na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa, inda ake shirin gudanar da gagarumin biki mai cike da tarihi tsakanin ƙasashe 196 ciki har da Amurka, domin ƙarfafa martanin da duniya ke ɗauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar daƙile gurɓatacciyar iska mai illa ga tsiro. Shugaba Amurka Donald Trump dan Republican da ya taba fatali da batun canjin yanayin kana ya karyata batun ya janye Amurka daga yarjejeniyar a farkon wannan shekara. Yana mai cewa yarjejeniyar rashin adalci ne ga sha'anin tattalin arzikin kasar. Amma zababben shugaba Joe Biden wanda shine mataimakin shugaba Barack Obama a lokacin da Amurka ta shiga yarjejeniyar yayi alƙawarin sake mai da kasar a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da zaran an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Shirin yanayi da zababben shugaba Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris ke niyyar aiwatarwa. Ana masa kallo wanda ke tattare da tsinkaya fiye da duk wata gwamnati a kasar Amurka. Tare da shawarar saka jarin dala triliyon guda da digo bakwai wurin kawar da barnan sauyin yanayi kafin shekarar 2050. Bayan ayyana shi wanda zai lashe zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba. Biden ya nada tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin Amurka akan sauyin yanayi na farko. Kwamitin karɓar mulki na Biden ya faɗa cewa Kerry wanda ya wakilci Amurka a yarjejeniyar Paris zai samu kujera a majalisar tsaron ƙasa na sabuwar gwamnati, lamarin da ke tabbatar da aniyar sabuwar gwamnatin na gaggauta yaki da sauyin yanayi a matsayin batun tsaron ƙasa.
Labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Har ya zuwa yanzu dai al'ummomi da dama da ke wasu yankuna a jihar Kaduna na ci gaba da kokawa kan matsalar tsaro musamman hare-haren 'yan bandaga da kuma masu garkuwa da mutane garuruwa da dama a ƙananan hukumomin Cukum, Birnin Gwari da kuma Igabi sun ƙauracewa garuruwansu yayin da wasu suka zama jami'an kare kansu da kansu. Ga dai rahoton Isa Lawan Ikra.
Al'umma da dama daga ƙananan hukumomin Cukum, Birnin Gwari da Igabi a jihar Kaduna dai sun riga sun ƙauracewa garuruwansu yayin da waɗanda ke ci gaba da zama ke zaman ɗarɗar tare da tsarin yadda za su rinka gadin kawunansu. Ɗaya daga cikin al'ummar yankin Kerawa na ƙaramar hukumar Igabi ya ce wannan rashin tsaro da ya addabi al'ummar yankinsu dai ya riga ya karya musu tattalin arziki.
A sunana Yusuf Abubakar Baladinki daga Kerawa ƙaramar hukumar Igabi nan jihar Kaduna Najeriya. Al'umman Kerawa gaskiya mun tsinci kanmu a wani hali mai tsanani na kunci da damuwa ƙwarai da gaske, domin akwai waɗanda suka yi noma gonakin ba su samu ba, an ƙona musu ainihin abubuwan da suka shuka, sannan da damina an hana mu noma, kuma sanadiyan barayi ne suka karya tattalin arzikinsu, suka rusa al'amarinsu, sun bar gidajensu da 'yan uwa da sauran dangi, an dai kwashi iyalai an gudu. Sannan tattalin arzikinmu a wannan ward wallahi ya kare, 'ya'yanmu babu makaranta, in an turo malamai an ce su zo su karantar da mu ba sa zuwa saboda ishu na tsaro.
Su ma al'umar yankin Buruku, Udawa da Birnin Gwari suna da irin waɗannan koke-koke, kuma sun ce ko a jiya Talata ma sai da aka tar hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwarin da aka sace wasu mutane.
Yau sun tara hanyar nan kuma an yi tabu da su, yanzu ni ma yaro na yana ciki, sun kwashi jama'a dai zuwa daji ɗan hanyar Kaduna zuwa Udawa zuwa Birnin Gwari. Daga baya dai daga ƙarshe jami'an tsaron sun zo aka ta tabu da su.
Shine hakimi ne haka suka kashe ɗan ba na sarkin Ciko, sun je gidansa suka same sa a nan jiji suka harbe sa ya mutu, sai suka ɗauki mutane guda biyar sai suka bi ta Kawuya suka buge wani mutum ɗaya a wurin, sai suka bi ta Tarugu sai suka ɗibi mata guda biyu, to su gaba ɗaya suna daji da su.
Nan kuma na ji kun yi maganar an ɗauki mutum 30 a gona.
Eh, har yanzu ba su dawo da jaje, suna nan a daji ba su dawo ba har yanzu. Mutum 30 suka ɗauka da uku, amma mutum uku sun dawo.
Tunda dai wannan matsala ta tsaro ta sa kiran wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki a jihar Kaduna domin samar da mafita. Sanata Obasani shine wakilin shiya ta Binjar Kaduna a majalisar dattijan tarayyar wannan ƙasa, kuma ya ce wannan taro ya samar da matsaya.
Kowa da kowa yana da haƙin ganin cewa ya bada gudunmuwar shi ta kowane hanya domin an samu zaman lafiya da ci gaba a wannan jiha ta mata Kaduna. Kuma idan dai ana so a samu ƙarshen wannan matsala, dole a yi ƙoƙari a kawo 'yan sanda na jiha, domin ka duba matsalolin da ba su ƙare ba. Kuma wannan Allah ya damu da muke majalisar dattawa, mun kamo hanya wurin ganin cewa mun canja wannan doka da ke kundin tsarin mulkin ƙasar nan, kuma a samu wannan canji. Ina tabbatar maka cewa za a iya maganin kashi 80 cikin 100 na wannan tsaro, amma yanzu dole mu ɗauko dubaru da kuma mu ba da shawarwari inda za a ci gaba da kare al'umma kafin Allah ya kawo wannan doka a canza ta.
Yanzu dai maganar lalubo mafita akan magance matsalar tsaron da ta addabi al'ummar yankuna da dama, musamman da arewacin wannan ƙasa. ita ce ta fi dauki hankalin yan Najeriya musamman ganin yadda rayuka ke ta faman sarwanta a sassan wannan kasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla. To a jihar Borno kuma gwamnati ta dukufa kan aikin rajistan filaye da gidaje. Ga karin bayani daga babban sakataren tsara taswirar jihar Injiniya Adam Bababe.
Mun fara tantance filaye da gidaje duk wannan takardu da filaye da gidaje wanda suke nan mun fara sa su a injin mai kwakwalwa computer a cikin database. Muna so mu tabbatar akan kowane gida ko kowane fili da yake cikin Maiduguri akwai shi a cikin record nashi a cikin computer.
Ko su gidajen mutane da haka yanzu ga an fara zanawa ciki na ga hada gidan tsohon gwamnatin jihar Borno Mame Gwani na cewa ya kawo kamar takardun sa na shaidan cewa shi mallaki wannan filin. Shi a zaman sa na tsohon gwamnati da cewa marigayi ne yanzu. Bai kawo da kuma bashi da wannan takardun ne yasa ku dauki wannan mataki?
Ilahirin gaskiya wato mafi yawanci daga cikin jama'anmu wasu suna da takardan ya kamata su zo su biya kudin haya na shekara wanda aka fi sani da ground rent ba su zuwa su biya. So shine yasa ake wayannan rubuce-rubucen ba wai don ba su da takardu bane wasu.
To akwai zargi kuma da ake kamar ma'aikatan ku suna kamar zabe haka kamar Amin Sali a gidan sabon an ce akwai gidan gwamnati mai ci a yanzu wato gidan Professor Zulum wanda da aka ji an tsallake gidansa sai aka yi makin wasu makwabtansa cewa bai kamata su gina irin waɗannan katanga ba. Me zaka ce game da wannan?
Wato abin da yake faruwa mutane suna manta wani abu idan an fita irin wannan aikin wato ba zai kyautu mana mu zana kowane gida a irin wannan estates din nan ba tunda estate ne elite ne sai mu je wasu katango mu zana sai mu sa aro in ka lura a cikin gari babu amma a wannan estates din zaka ga aro in mun sa aro muna indicating akan cewa layin nan duk abin da ya shafi layin nan wannan su koma mita 1 baya ko su koma mita 1.5 baya wanda kaga a cikin gari ba zai yi mu yi haka ba.
In ka duba akwai gidajen mai da dama da zaga an gina a cikin gari a cikin gidajen mutane kamar waɗannan mutane suna da izinin gina ɗan gidajen mai ne haka kuma ba su la'akari irin wannan hatsari kuma kamar ku ba ku magana kai
kafin zuwan mu akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ba abun magana bane. To kaga dole yanzu ne zamu fara wayannan gyarace-gyaracen akwai wayanda wurin tabbas bai cancanta a bada gidan mai ba amma an bayar kafin zuwan mu wannan agency din amma yanzu muna kokari dai mu gyara abubuwan da ta gudana a irin wannan abubuwan
a ƙarshe amma ina son san makomar gidajen da aka zana a 1300 da aka ce an gina su akan hanya ko kuma hanyar magudanar ruwa menene matsayin su da aka ce za a rushe su a kwane
report na wannan committee din tana gaban governor ana jira governor da jama'an shi su bada ina ne hanya ina ne mafita da za a yi da wayannan gidajen a za a ci gaba da wannan rushe-rushen ne ko za a tsayar da su ne ko za a caccanza wasu abubuwa ne kafin a fara aiwatar da wannan.
Sakataren tsara taswirar Borno Engineer Adam a zantawarsa da wakilin mu Haruna Dauda Biyu. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a garin birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger. An gudanar da bikin soma aji na biyu na karatun yaƙi da jahilci ga mutane da basu samu damar yin karatun boko ba. Aikin na samun tallafi daga ƙasar Amurka Millennium Challenge Account Niger domin bunƙasa noma da samar wa manoman ilimin yin noma da sayar da kayan noman su. Ga Haruna Mamman Bako da rahoton.
Wakilin gwamnati da ya wakilci shugaban gundumar birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani game da daɗin da suka ji na samun wannan tallafin.
Ni Ahmadu Kani ake ce min fitoni na Alphabetization Education Non-Formal ko in ce ayyukan yaƙi da jahilci a nan departamentin Kwanni. Lallai farin ciki muna da shi sosai saboda ka san shi wanga projen gabaki ɗaya shugaban ƙasa shi ya samu yin hulɗa da ƙasar Amerika aka zo don a gyara gandari kuma a cikin gyaran gandar nan ne aka sa wannan aiki na yaƙi da jahilci saboda al'ummar da ake wa wannan horo ita ma ta ƙara inganta bisa da duk ayyukan da za su yi kamar misali da noma da kiwo da ɓangaren lahiya saboda an tabbatar da cewa duk abin da ka koya na ilimi za ka yi amfani da shi bisa da ayyukan rayuwa.
Ita ma wakiliyar MCA Niger da ke wakiltar kungiyar ta Amurka da ta tallafawa al'ummar ta birnin Kwanni ta hanyar kungiyar kowa ta soshe masisi domin gudanar da wannan gudana aikin na karatun yaki da jahilci domin manoma su samu ilimin tafiyar da ayyukansu na noma da ma kasuwancin kayan noman ta ambata mini dalilan kasar ta Amurka ta hanyar MCA Niger ne haka
sunana Amina Kad to ne dama cikin wannan program na MCA Niger wanda ake cewa compact dama matsayina ni a duka shugaban bangaren da ya shahi yaki da shahi kun san dama shi wannan program na MCA Niger na compact wanda yake taimako ga kasar America da ta kama Niger shi to kun san an ce shi dama da an kai bincike kware ayi wasu etude kware sai an kaga ya kamata duk taimakon da dai za a kawa ga kasar Niger in ana so a samu warkewa ga talauci sai an ka taimako kwarai bisa ga bangaren noma na su gandari da ni da miki sai an ka ce sai an ka kuma taimako bisa ga bangaren kamar yaki da jahilci saboda su wa'annan mutane da za su umhani da gandari to tabbas in ba a ba su horo bisa ga yaki da jahilci ba za a samu tangarɗe da mashkile babba
shi ko ilin mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Salifu Dangaladima kirayi ga al'umma da ta yi amfani da wannan damar domin cin muriyar wannan tallafin na samun ilimi
to muna kira ga al'umma duk wanda Allah ya bada ko mace ko namiji su san nauyin da Allah ya dora mishi na shi ilmantar da nashi jahili makaho ne da duhu da haske suna zama dai to ilimi haske ne wanda abba da ilimi cikin duhu yake wanda ba an bai da ilimi makaho ne to mu yi kokari kan mu ai ayyan mu basu makai sannan mu da Allah Ibrahim mun kaje mu an da basu yi shi ba muna jira gare su maza da mata na kasar Kwanni duk wanda ya san bai karatu ba ko na arabiya ko na boko to shi kokari shi to cikin wannan initiative ta tawbare mu na shi rubuta sunan shi kokari shi ko ya ki jahilci nan tunda yanzu cikin yaki ne na miki tunda an riga an girma kuma kyauta aka bashe shi
kusan makoya yaki da jahilci mazan su da mata 4500 ne za su ci moriyar wannan tallafin a aji na biyu na koyar da yaki da jahilci da ke samun tallafi daga kasar Amurka Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kar dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro yanzu ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba mai sauraro assalamu alaikum barka da jimirin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Ma'azu nake gabatarwa kamar yadda muka alƙawarta a makon jiya za ku ji daga bakin wasu mahalarta taron yanayi wanda mujallar Outreach ta shirya a birnin Kaduna a makon jiya mun fara da jin ra'ayin wani tsohon minista a zamanin gwamnatin shugaba Obasanjo game da taron na bana wanda aka yi wa taken yadda za a samar da ingantaccen hanyar samun makamashi domin daƙile kwararowar hamada
ministan yanayi a zamanin shugaban ƙasa a zamanin mulkin shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo Alhaji Muhammad Kabir Said
to alhamdulillah abu ne mai muhimmancin gaske kowa ya san cewa muna bayan ƙasa a zaure shine ake cewa environment idan yayi kyau rayuwar mu za ta kyau in ya lalace mun shiga cikin fitina saboda haka wannan taro yana da muhimmancin gaske ba ga Najeriya ba ga duniya baki daya in mahallan mu ya gyaru to mun za mu ji dadin rayuwa in bai gyaru ba muna cikin fitina Allah ya saukaka kuma wajibi ne mu aiki yau da kullum mu tabbatar da mun gyara wurin da muke rayuwa in ba haka cututtuka fitintinu rashin abinci ga sunan fitinu iri da yawa da yawa za mu shiga cikin wahala mai yawan gaske Allah ya kare saboda haka irin wannan taro da ake yi ba karamin al'amari bane ba ga al'umma
kuma madugu uban tafiyar Chief Novo Akenge yayi bayani cikin harshen turanci kan dalilin da yasa ya fara wannan tafiyar
eh initiative ya ce ni na kafa kungiyar raya da tatuwa ta jami'ar Katakol kusan shekaru 40 da suka wuce. Ina ɗalibi a jami'ar. Haka zalika a jami'ar Maiduguri a shekara ta 1987 na kafa irin wannan kungiya. Abin takaici a Najeriya an fiye mai da hankali a kan al'amuran siyasa maimakon na yanayi wanda ya kamata a rikodin kulawa kungiyoyi. Haka nan idan aka ɗauko zance kamar da gaske a gaba sai a yi watsi da shi. Na kafa kungiyoyin sa kai a ɓangaren yanayi domin na riƙa wayar da kan mutane a kan wannan al'amari. Ita dai wannan taro muna yin ta a kowace shekara. Domin wayar da kan al'umma ne. Kana muna bada wannan lambar yabo domin ƙarfafa wa masu sa kai a harkar yanayin gwiwa.
They give politicians only awards. You are there planting trees and encouraging people to plant flowers, bringing up young ones, mentoring them to what is nice.
Umar Sale Anka na daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a wannan taron na bana.
Gaskiya wannan kalubale ne a gare mu. Idan duk inda aka ce an kira ka an ga cewar kana wani kokari akan wasu abu, to wannan ba wai yana nufin kuma zaka je ka samu guri ka zauna bane, ko kuma ka hawo murna kana cewar kai ka samu daukaka. Wannan dai an nuna an gano cewar kana da ruwa da tsaki a cikin waɗanda suke son a dabbaka wannan bangare na misali muhalli, da suka gane cewar ina daga cikin waɗanda mukan tallafa a ƙasa domin a samar da ci gaba a wannan abin nan.
Kazalika Sanci Turunkawa yana daga cikin mahalarta taron waɗanda aka baiwa lambar yabo.
Sarakunan da muke gani da zamuni kasu da suna da muhimmancin da za su taka domin kauce ma zuwa hamada. Basaraki shi ya fi kowa sanin dajin shi. Don ya ce kada sari daji, yana da yan banga, yana da sarkin daji, yana da sarkin noma. So idan yau aka waye gari wani ya sare can shi ko a cikin gidan shi ne, ina gaya miki ba za a yi minti dai ba tare da ya samu bayani cewa wani ya sare ce ba, ko kuma an dawo cewa an gabo ta ice a dajin ka dauri kaza, ko kuma an ga bakin mutane suna jan suna sare maji. To ina kira ga gwamnati cewa da zaman sarakuna galibi ba su da aiki tsaye, shin me zai hana wannan matsala da muke fuskanta a Afirka, a Najeriya arewa na gurguso hamada? Me zai hana mu zo mu ɗauki sarakuna su zama asin mitigators na wayannan matsalolin da muke fama na gurguso hamada? Sani na ganin da za mu yi wannan da yana tabbatar cewa daidai da matsalar da muke fuskanta da ita na security, Allah ya da za mu kai yakata. Domin ya kamata a ja hankali al'umma cewa matsala ta gurusu hamada ita ce ke tare da matsala ta yunwa da fatara da talauci, wanda yake kuma shi ko shi ke haifar da matsala ta insecurity. Domin kowa ba zai so ya samu kashi cikin irin wannan hali da arewa take ciki.
Mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhallin da wannan mako. Sai a tare mu a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su, ni Aisha Mu'azu ke muku fatan alheri. Shigo da sharhin jaridu daga Kamaru.
Zan fara sharhin jaridu na wannan makon ne da jaridar The Sahel kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru. Ta nuna mana cewar yanzu dai ɗan arewacin kasar ta Kamaru suna cikin bakin ciki na ganin yadda ya zaka tsohon shugaban kasar Ahmadu Ahidjo, wanda ya kwato yankin kasar ta Kamaru a shekarar 1960 daga turawa mulkin Malako, ya zira ya kwashe shekaru 31 da rasuwa, wanda har yanzu gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru bata bada umarni tunanin cewa a dawo da gawarsa kasarsa ta aihuwa ba, yanzu dai yana kwance ne a can Benin Dakar da ke can kasar Senegal. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita kuma ta sake bankaɗo mana cewa dai a halin yanzu hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Cameroon ta yi kokari na ganin cewa ta gudanar da wani binciken gwagwab akan al'umman kasar gabaki daya. Anda ta ce rahoton da ke fitarwa na shekara-shekara ta samu tabbacin cewa mutane 37,435 yanzu haka a faɗin kasar su kamu da cutar nan mai karya garkuwar jiki ta sida ko kuma kanjamau. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Cameroon ta ce kaso 70 na mayakan bangaren 'yan awaren kasar yanzu dai suna zargan jam'iyyar nan ta SDF wanda ta fi karbuwa a wancan bangaren cewar tana da hannu a cikin irin matsalolin da yake faruwa musamman ma wajen yayata manufofin masu yaƙi da gwamnatin kasar ta Cameroon domin ganin suna tuna musu sirrinsu. Za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Afrimedia TV inda ita kuma ta ce har yanzu dai dakarun tsaron kasar Cameroon suna ci gaba da killace jagoran ɗan adawa nan na kasar Maurice Kamto wanda ya yi barazanar gudanar da zanga-zanga a faɗin kasar domin shaida gwamnatin kasar take yi cewa za a gudanar da zaben gundumomi a kasashen jamhuriyar Cameroon ranar 6 ga watan Disamba nan, kuma suka ce ba sa bukatan a gudanar da wannan zaben a halin yanzu sai dai an sasanta rikicin bangaren 'yan aware. Haka zalika wannan zanga-zangar suna bukatar shugaba biya da ya saboda kan kujerarsa ta mulkin kasar ta jamhuriyar Cameroon. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Cameroon.
Yanzu kuma lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kwanaki 16 da ke tsakanin ranar kasa da kasa ta kawar da cin zarafin mata a duniya da ake bukinsa ranar 25 ga watan Nuwamba da kuma ranar 'yancin bil'adama da ake yi a ranar 10 ga watan Disamba, an waje su ne domin gangami a fadin duniya da kuma wayarwa akan cin zarafin jinsi da kuma tattara mutane daga wurare domin sauya batun cin zarafin mata. Batun cin zarafin mata ya shiga kowace kasa da ma kowace al'umma. Mace ɗaya a cikin mata uku ta taɓa fuskantar cin zarafi a rayuwanta. Abin takaici wannan adadin ya ƙaru a lokacin annobar COVID-19, inji mataimakin darakta mai riko a hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID, John Bassa. Ya ce ƙawayen USAID sun ga ƙaruwan cin zarafin da ake yi wa mata da 'yan mata a lokacin da dokokin kulle suka kawo cikas ga rayuwar jama'a da kuma hana mutane damar sayen kayayyaki da abinci mai arha. USAID ta daɗe da ta fahimci muhimmancin magance kowane nau'ukan cin zarafin mata da ke kawo cikas ga cigabansu. USAID ta faɗaɗa abokan hulɗanta da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin mata da ma'aikatu masu zaman kansu da cibiyoyin gwamnati domin aiwatar da shirye-shirye kare wayar da jama'a da kare mummunan tasiri na cin zarafi da ake yi wa mata, in ji mataimakin shugaban hukumar mai riko da ake kira Basa. Misali, ƙarƙashin dabarun Amurka akan mata, shirye-shiryen zaman lafiya da tsaro na aiki ne domin kare mata da 'yan mata daga cin zarafi da bautar da su da kuma cin mutuncinsu a cikin ayyukan cigaban hukumar da kuma ayyukan jin kai. Tun cikin shekarar 2017, USAID ta ba mata kimanin 70,000 damar shiga shirye-shiryen zaman lafiya, kana aka ba su muhimman kulawa da taimakon sauya tunani da taimakon shari'a da ma taimakon tattalin arziki da aka baiwa mata sama da 6 million da aka ci zarafinsu. Amma yaki ne da aka daɗe ana yi saboda aƙidar cin mutuncin mata. Ana kallo tamkar ba komai bane a cikin wasu al'umma, lamarin da ke tabbatar da gazawar al'ummomi da gwamnatoci wurin gane darajar 'yancin mata da 'yan mata. Dalili kenan da gangamin kwanaki 16 na fafutukar yaki da ɗabi'ar cin zarafin mata suke da matukar muhimmanci wurin kawar da aƙidar cin mutuncin mata. Kwanakin suna haskawa akan wannan batu da kuma manufofi da ayyuka da suke yin sanadiyar da ake ci gaba da samun haka. Ya ce dukkaninmu na da rawar da za mu taka wurin kawo ƙarshen cin zarafin mata da takaita mummunan tasiri da yake yi ga ɗaiɗaikun matan da iyalai da ma al'umma baki ɗaya. Kana a mutunta haƙƙoƙin kowane mutum, in ji mataimakin shugaban mai riko da ake kira Basa. a cikin kwanaki 16 da mako wace rana. USAID ta yi tsayin daka tare da kawayenta wurin tsarewa da kare mutuncin mata da 'yan mata a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin. Fatan mu zauna lafiya. Assalamu alaikum.